This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so haka domin kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu din ma dai Ladan Ibrahim a yau ne, amma tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin wannan shirin na daren za ku ji abin da ya sa ake ta jani in jaka da dokar albarkatun man fetur, sai kuma Jamhuriyar Nijar da ta kammala shirin tura wasu matasa 20 domin neman ƙaro ilimin ƙwarewa a fannin ayyukan gine-gine da amfani da daban-daban zuwa ƙasar Tunisia, sai kuma shugaban majalisar dattijai da ya ce zai domfari kotun ƙoli domin ƙalubalantar shari'ar da ake masa a kotun ɗa'ar ma'aikata. Kana za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke so akan lambarmu ta 2-2-2-2-5-2-6-5-5. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. An yi kiyasin cewa mutane aƙalla 40 suka rasa rayukansu a lokacin da sojan gwamnatin ƙasar Siriya suka harba wani makamin roka a cikin wata unguwar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar ke adawa da su a kusa da babban birnin ƙasar na Damascus. Haka kuma a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Observatory ta 'yan adawar Siriya, aƙalla mutane 100 suka raunata a lokacin da aka kai wannan harin a kan unguwar Duma da ke arewa maso gabashin birnin na Damascus. Zuwa yanzu ita gwamnatin Siriya din dai bata ce uffan game da wannan farmaki da aka kai ba, wanda ƙungiyar ta Observatory ta ce ana ci gaba da kai shi. Daman dai an sha gubzawa tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye a Duma din, ɗaya daga cikin wuraren da ke hannun 'yan tawayen. Kuma sau da yawa mutanen da akan kashe ko raunatawa a hare-haren da ake kaiwa sukan kasance masu yawon bude ido ne, ko a cikin harin da aka kai a watan Agustan da ya wuce mutane aƙalla 112 aka halaka. Wannan tarzomar ta ƙasar Siriya da aka faro tun shekarar 2011 zuwa yanzu ta janyo asarar rayukan mutane da ake kiyasta ya kai wato 250,000.
Hukumomin ƙasar Iran sun cafke wani mutum wanda ɗan ƙasashe biyu ne, Iran da Amurka, a lokacin da ya je kai ziyara ga danginsa da ke birnin Tehran kamar makonni biyu da suka gabata. Wanda aka cafke, Siamak Namazi, shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke Dubai, kuma a cewar jaridar Wall Street Journal. Rundunar sojan nan ne ta musamman ta Iran da ake kira Revolutionary Guard suka kama shi. Wannan rundunar dai tana ƙarƙashin shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei ne, ba gwamnatin Iran ba. Cafke Namazi na faruwa ne kwanaki kalilan bayan da yarjejeniyar nan da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran kan batun makamashin na nukiliya ta soma aiki daga ranar 18 ga watan Oktoba.
China ta sha kaya a gaban kotun duniya da ke Hague da ta yanke hukuncin da ya baiwa ƙasar Philippines gaskiya bisa China ɗin a ƙarar da ita Philippines ɗin ta shigar. Tana ƙalubalantar China game da wasu yankuna da tsibirai da ke cikin tekun Sin ta kudu. Rigimar ana yin ta ne a kan kowace kotu ce ta kamata ta saurari ƙarar. China ta nace a kan cewa magana a kan batun wato 'yancin ƙasa ne, batun da China ta ce kotun ta duniya ba ta da hurumin saurara. Abin da ya sa ko a yau ma wani jami'in gwamnatin China ya ce ba su da niyyar bayyana a gaban kotun, kuma ko kotun ta yanke hukunci ba za su yi amfani da shi ba. To shine yau kotun ta yanke hukuncin cewa lallai tana iya sauraron karar, abin da yawa Philippines din dadi, amma ya bata wa wato ran hukumomin ƙasar China a daidai wannan lokaci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An sako ɗan ƙasar Ingila na ƙarshe da ke tsare a gidan kurkukun nan na Amurka da ke tsibirin Guantanamo a ƙasar Cuba. A yau Juma'a ne, sakataren harkokin wajen Birtaniya ɗin Philip Hammond ya tabbatar da cewa an sako Shaka Ama, wanda asalinsa ɗan ƙasar Saudiya ne, kuma a yau ɗin nan ake sa ran zai isa Ingila ɗin. Tun shekarar 2002 ne aka tsare shi a wannan gidan kason ba tare da an tuhumce shi da wani laifi ba, kuma ba a gabatar da shi a gaban wata kotu ba. An so ma a tsare shi ne dai a ƙasar Afghanistan a shekarar 2011 bayan da aka zarge shi da cewa ya jagorancin wata ƙungiyar mayaƙa ta Taliban, kuma wai har ya taɓa saduwa da madugun Al-Qaeda Osama bin Laden. To amma Amar ya musanta zargin, ya ce ya je Afghanistan ne da iyalansa don gudunmuwar aikin ba da jin ƙai.
VOA
Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda Madina Dauda ta aika mana da rahoton dake bayyana mana dalilin da yasa har yanzu ba samar da dokar nan ta albarkatun man fetur ba.
An shafa sama da gwamnatoci a kalla guda uku ana ta yunkurin yin sabbin dokoki don gyara harkar man fetur a Najeriya wanda abin yaki cinyewa. Amma ga dukkan alamu a wannan karan hakata kusa ta cimma ruwa inda majalisar wakilai ta ce ta riga ta kammala aiki akan dokar wacce aka fi sani da PI Bill. Dan majalisar wakilai Garba Datti Muhammad ya yi ƙarin haske.
Saboda mahimmancinsa ya sa majalisa ba ta yi gaggawan yin wannan doka ba, saboda a baya an taɓa samun kuskure lokacin wata tsohuwar majalisa can da aka yi wani abu da ake ce ma offshore da onshore dichotomy, wato man da ake samowa akan tudu da wanda ake samowa a teku. Amma ni a iya sani na a majalisar wakilai mu mun riga mun yi passing mun aika da shi.
A ɓangaren majalisar dattawa na tambayi Sanata Kabiru Ibrahim Gaya akan ko a ina aka kwana a game da dokar PI Bill, sai ya ce
mun takin yin ta tun baya saboda an samu tangarda tsakanin mu da wanda suka kawo bill din. Na farko su yanda suke so a yi mu mai yadda ba. Misali an ce man da ake ibo shi a teku za a ba wannan jihohin da suke kusa da teku. Kuma man teku man Najeriya ne, man Kano ne, man Kaduna ne, man Ilori ne. Saboda haka mu ba za mu yadda da wannan ba. Na ɗaya kenan. Na biyu suna so a canja a kawo wani abu kuma cewa kashi 10 na bisa 100 na abin da aka samu a bawa 'yan garin da aka tatuma. Bayan ana ɗauka kashi 16 a yanzu wanda ba mu yadda shi ba, amma mun haƙura kan haka. In ka tara kashi 27 na man kenan. Kuma man nan shine da wanda suka samu a ƙasar su, da wanda suka samu a cikin ruwa duk nasu ne. Baka taba tsantar abu a inda ba filinka baka ce naka ne. Wannan su ne abubuwan da mu ba za mu yadda da su ba. Kuma na tabbatar majalisar tarayya a nata ba za ta yi da haka ba ko da ta gama shi yanzu. So da akwai abubuwan da dama wanda muke mu muna so, kuma wanda kuma duk kamfanin da ya yi taci mai ya bar rijiyar suna in sun gama bayawa suna sakin sa su tafi su bar rijiyar. To muna so a ba ɗan Najeriya wannan ko 'yan Najeriya ko masu kamfanin Najeriya su kuma su tati abin da ya rage. Amma lokacin sai su rufe su tafi su bar shi haka. To muna so a yi wannan. Na uku kuma muna so mu tabbatar da cewa yanda ake ɗaukar man har yanzu ba mu gansu ba. An ce kai mai man kai za ka zo da jirginka da mita za ka zuba ka faɗi yanda ka ɗiba. To ya zan zo ni zan zo ni ibi kaya na biya. Duk gaskiya ta wuce sai na yi rashin gaskiya. To wannan ma sai a samu irin mita da kamata a sa mu san nawa ka ɗiba. Ko da yake yanzu alhamdulillah gwamnatin Muhammadu Buhari ce duk ma wanda ke nan zai rashin gaskiya ya san Muhammadu Buhari shugaban ƙasa yana da dogon ido da zai gano kuma yana da katon hanyar da zai ji man gano. Saboda haka ba za a bar dama ita rayuwar duniya inda ka san babban kirki ne. To Allah ne kasan ma za su yi abin kirki.
Shi kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe ya bayyana yadda yake kallon dokar inda yake cewa
wato muriyan dan kasa in dai wasu abubuwa ne da aka cewa za su iya kawo canje-canje akan wasu zagon kasa da fasakori da ake a kansa da zai tare a madadin abu da ake samu a wannan bangaren ya shiga aljihun gwamnati yana shiga aljihun wasu tsirarun yan kasa dan kawo azurta su ya dawo yana shiga inda ya dace. To dan kasa zai samu asusun gwamnati ya fadada. To dan kasa zai samu karin kudaden shiga wa jihohi wa kananan hukumomi. In an samu shugabanni na kware masu kishi al'umma za su yi ayyukan ci gaba da zai shafi dan kasa ya amfani.
Abin jira a gani shine ko yan majalisar za su yi amfani da ikon su kammala aiki akan wannan doka da ta dade tana walagigi a majalisar ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani ka ga dan tilar makula da su.
To an ga Sheikh Madina. Yanzu haka dai shugaban majalisar dattijai Sanata Bukola Saraki zai don faru babban kotun koli ne domin neman dakatar da shari'ar da ake masa a kotun da'ar ma'aikata. Ga Nasir Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The tribunals are well constituted. The two of them are empowered by law to sit.
Ina so kusan waɗannan kotuna biyu ta da'ar ma'aikata da ta aiki da gamawa kan jami'ai da suka saba ƙa'idar doka suna da hurumin sauraron ƙararrakin saba ƙa'ida. Lauyan gwamnatin Najeriya Olu Jokovs ke magana bayan kotun ɗaukaka ƙara ta ƙi amincewa da buƙatar da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake Shigar da ke buƙatar a haramta wa kotun ɗawar ma'aikata tuhumarsa da rashin gaskiya wajen bayyana kadarorinsa da ya mallaka a lokacin da yake gwamnan Kwara daga shekara ta 2003 zuwa 2011.
The implication is that the tribunal should go on. Yes.
Yanzu dai inji Olu Jokovs kotun aiki da gamawa ta ɗawar ma'aikata ka iya ci gaba da binciken sanata Bukola Sarake da hukunta shi matuƙar aka same shi da laifin da ake tuhumarsa a kai. Ko ma dai me zai faru za mu shaida wa kotun wannan hukuncin don ta ci gaba da tuhumar Bukola Sarakin.
But we informed the court about this what happened today.
Alƙalai dai sun yi harshen damo wajen yanke hukunci inda biyu suka amince a ci gaba da tuhumar Sarakin inda ɗaya ya ce a'a a bar Sarakin ya ci gaba da harkokinsa a majalisa ba tare da tsangwama ba. Rinjayen alƙalai biyu ya sanya shari'a ko buƙatar Sarakin ba ta kai gaci ba. Nan take dai lauyan Bukola Sarakin Mahmud Abubakar Magaji ya ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli.
Ƙara irin wannan tunda muna kotun tsakiya ne muna da 'yanci a dokance mu ɗauka ƙaranmu zuwa kotun koli. To kaga koya ne za a yi reporting dole a dakatar da wannan shari'a na kotun tribunal sai mun gama a Supreme Court. Annan ko da wancan da suka je kotun koli dole mu bi su. Mu ma tun da zamu je kotun koli dole su bi mu.
Saraki dai tun zaman sa shugaban majalisar dattawa yake fuskantar matsin lamba daga jam'iyyarsa ta APC da ma fadar shugaban kasa. Ne neman wa Imayi Murabus ko ko ya kunce kawancen da ya kulla da ƴan majalisa na inuwar PDP da ya kai ga samun mataimakin shugaban majalisar dattawan da sanata Ike Koramadu dan PDP yayi wanda dama shine mataimakin shugaban majalisar tun zamanin tsohon shugabanta David Mark. Shugaban kasa da mataimakinsa ne da gwamna da mataimakinsa ne yake da kariyar doka da hakan kankange su daga fana gaban kotu amma hakan bai shafi shugabannin majalisa ba. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla idan muka tsallaka zuwa Jamhuriyar Nijar ko wasu matasa ne 20 kasar za ta tura a kasar Tunisia domin karo ilimin harkokin gine-gine. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Projen da ke kula da samun cigaba a fannin kwarewa da ake kira Prodec tare da haɗin gwiwar projen da ke kula da horar da matasa ayyukan hannu da ake kira Fafka su ne suka ɗauki nauyin baiwa matasan horo a fannin wasu ayyukan hannu kama daga haɗa gugar ɗaukar mutane zuwa saman bene da kuma gyaranta idan ta lalace sannan kuma da yadda matasan za su yi amfani da jirgin dankaro a manya-manyan ayyukan gine-gine. Za dai baiwa matasan wannan horon ne a ƙasar Tunisia a tsawon watanni 10. A yau da safen nan matasan guda 20 sun bayyana a gaban ministan da ke kula da makarantun koyon ayyukan hannu da fasaha Shehu Dan Inna wanda ya bayyana musu muhimmancin ayyukan hannu da za su koya.
Kasarmu ta kai yau shekara 50 da wani abu da take da incin kanta. An yi gidaje da yawa waɗanda har da etage buyi, etage uku, etage hudu. Amma duka shekarun ga babu ɗan ƙasar Nijar guda wanda ya iya aikin aza asansar ko ku gyara shi. Shi sa kwana wuyi kwana uku duka sai ku ji an ce ministar kaza asansar ya ɓaci, Sony Bank asansar ya ɓaci. To ba mu iya wannan lokaci duka sai an tai Côte d'Ivoire ko an tai ƙasashen Larabawa an kawo masu gyaran asansar. Don shi sa mun ka aika za mu aika yaran ga 10 don su tai su koyo karatu na gyaran na aza asansar da gyaran shi kuma su ko 10 su koyi tukin jirgin dankaro aka ta tractor dan nan ma akwai aiki da yawa da akwai inda yujin da za a yi na sumunti, akwai hanyoyi da za a yi waɗannan ko dole sai an samu waɗanda sun ka iya tukin wannan jirgin dankaro.
Matasan da za su ci moriyar wannan horon sun bayyana farin cikinsu kamar haka.
Sunana Muhammad Haruna. Kaman ban iya ma nuna farin raina da nake ji a yau saboda gaskiya abinda minista ya muna da Prodeca da dukkan Fafka Filibara wanda su kai mana gaskiya sai dai godiya kuma babban farin cikin da ake garan ma wanda minista ya muna alƙawarin cewa insha Allah in mu je mun dawo ba za mu zama banza ba.
Sunana Suleiman Jean. Zan mu mai da hankali don mu samu mu je mun nemo abin da aka tura mu nema kuma dan mu zo mu kama aikin cigaban kasar mu ko dan kasar mu ta cigaba kama shine zamu tsaya zamu mai da hankali sosai kuma mun gode gaskiya da gwamnati ta zuba wannan jan kokari da take tura yara masu gwamnati suka yi da karatu suna zaman banza da su ta yi wannan fara so yayi gaskiya kwarai mun gode mu gwamnati sosai
za dai baiwa matasan horon ne a ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasar Tunisia da Projet Protect horar da kuma zai laƙume kuɗaɗen da suka kai miliyan 311 da ƴan kai na Saifa Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla ga kira na farko daga Kaduna a garin Saminaka. Waye daga Saminaka?
Kuna magana da Usaini Maihat ba kwan ji Saminaka jihar Kaduna Najeriya.
To Usaini Maihat, me ye ra'ayinka wannan daren?
Yau ra'ayina yau ina kira ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, ina so hanyoyin da suke cikin ƙasar nan a je gyara su saboda yadda ake yin haɗarurruka da sauransu idan aka je gyara za a samu hanya mai kyau da ingantaccen rayuwa mai kyau.
To hanya kamar wacce baka bada misali ba, ka ce hanyoyinka. To mun gode ga kira kuma daga Jos. Waye daga Jos?
Garban Sabo ne daga Jos.
To Garban Sabo, me ra'ayinka wannan daren?
To ni ra'ayina ne akan maganar kwallon kafar yan Najeriya ne.
To an ce kwa da bakin zuciyar shi.
Shugaban kasa ya sa baki.
Ya ce me?
Yawa ya kamata a ce zuciyo cewa da kudu da arewa da ko'ina da ko'ina a ɗauko ba wai za a ɗauki gabiya ɗaya kawai a sa cikin yankin wasu gudun kwallo a Najeriya ba.
Garba ba ganin nasara ake nema ba wai daga ina kai to ko kuma wane ne ba. To mun dai gode da ra'ayinka, bari mu je Zuru a jihar Kebbi. Waye daga Zuru?
Bakon Skeli ne daga Zuru local Gamba.
To Bakon Skeli, me ra'ayinka wannan daren?
To abinda a ra'ayina shine ina son in yi bayani ne akan batun yan gudun hijirar da.
To za mu je mana.
Eh, yana da kyau gwamnatin tarayya ta kula da su yadda ake zato, don Allah su taimaka mun sosai sosai.
Kana ganin wanda ake ya gaza ke nan? Wanda
kake?
To mun gode Bakon Skeli daga Zuru. Ra'ayin Bakon Skeli. Bakon Skeli ke nan. Yanzu bari mu je Gombe. Waye da Gombe?
Musa da Gombe.
Musa da Gombe. To me ra'ayinka Musa? Aya, ina ganin layin Musa ya yanke. Musa kana jin mu? Aya, layin Musa yanke. To Musa a ci gaba da kokartawa ko a samu. Yau ku ne ke faɗa mana ra'ayoyinku, ba mu ne muka ba ku take ba. Saboda haka duk abin da mutum ke son ya bayani a kai wanda zai karu ko kuma ya karu da mutane su karu. To yanzu kuma ga kira daga Yola. Waye daga Yola?
Alhaji Adamu ne.
Alhaji Adamu, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina dai Allah ya bamu zaman lafiya, shugaban da ke gaban aikin nan Allah ka taya shi riƙo, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya.
Kai, mun gode da wannan addu'a na kamala Adamu. To ra'ayinka kenan addu'a. To mun gode ƙwarai. Yanzu bari mu je jihar Kaduna a Zaria. Waye daga Zaria?
Ban faɗi ra'ayina ba.
Waye daga Zaria?
Alhaji ɗan yin nani.
Alhaji ɗan yin na kashe rediyon ka do Allah. To Alhaji ɗan yin na kashe rediyon ka do Allah.
Ai na ma matsa ku nesa da shi.
Yawwa, to ja mu je. Me ra'ayinka?
Ina Allah, don Allah ina so ne in ja hankalin mutane.
To
masu yi ma shugaban kasar nan surutu.
To
ya kamata a ce su rika mai addu'a ne. Ya kamata a ce kaman shugaban kasa tunda yaushe ya fara aikin ne. Ya kamata a ce a bi shi a hankali.
Alhaji ɗaya na, amma an ce ai babba juji ne.
Eh, to gaskiya ne haka ne, amma babba juji ne ko babba juji ne ya kamata a ce duk abin da za a yi a riƙa yin haƙuri
a rika sa mu ida ya muka hakuri can shekara wajen 16
gaskiya ne mun gode da ra'ayinka Alhaji dayin nan bari mu je Nasarawa waye daga Nasarawa
Abubakar ne
Abubakar me ra'ayinka wannan daren
gaskiya ra'ayina kan matasa ne gaskiya shugaba ya tuba matasa
me yasa matasan
gaskiya ba a kula da su muna sha wahala gaskiya mun fulani ne ina daji ne gashi an zabe shi ya kamata ya duba mu mu ma ya wuri
to Abubakar mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je Taraba amin sun amin waye daga jihar Taraba
sunana Isiyaka Bello gidan mai tudu
to Isiyaka me ra'ayinka wannan daren
ra'ayina shine gwamnatin Najeriya mun samu sabon gwamnati da kokari saboda ka jama'ar Najeriya su kare mata bayar da addu'o'i saboda yadda kasar yake tafiya ko Allah zai sa mu hakamu ci mu ruwa
to Isiyaka mun gode da wannan shawara taka bari mu je Adamawa waye daga Adamawa
Alhaji Buba sabo daga karamar hukumar Tongo
to Alhaji Buba me ra'ayinka wannan daren
ra'ayina wallahi ina roƙon al'ummar Najeriya don Allah mu ringa yi wa general addu'a mu taya shi da addu'a ubangijin Allah ya bashi iko gudanar da mulki fi sabilillahi don mu samu zaman lafiya a Najeriya ubangijin Allah ya taimaka masa
to mun gode Alhaji Buba mun gode Alhaji Buba bari mu je jihar Sokoto kuma domin wani shi ma ya rabbaya na shi ra'ayin waye daga Sokoto
ina magana da Sani yau kan wankin hullaman lama ya isa mai hankali da kai ma wanki
to malam Sani me ra'ayinka wannan daren
na wala ai ina roƙon Aminu Waziri na Sokoto
yake
nan local government din mu muna roƙon don Allah hanyar da ta taso da Durbawa zuwa mallama ya yi ta kame kujera muna roƙon don Allah da an ga kohoto don Allah a bi ta da kyau haka nan muna fata Allah shi yi
to Allah sa Allah sa wadanda ka fada ko ka nema domin sun ji yanzu bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger
a huta lahiya
to madalla mun gode mallan Sani waye daga jihar Niger
Suleiman Danjuma daga Bidda
to Suleiman Danjuma daga Bidda waye me ra'ayinka
ra'ayina gada na kan yan sandan Najeriya sun san kun ne ya faru wanda aka ce a kira mutane ice cream kuma su ji sun gama nasu ba mu san me yana faru da nasu ba su gama har yanzu ba
a sannu a kan hankali ai sannu kwana ne
sa
to mun gode mallam Suleiman yanzu bari mu je jihar Katsina waye daga Katsina waye daga jihar Katsina anya ina ganin layin Katsina ya yanke ne ko waye daga jihar Katsina to ga kira daga jamhuriyar Chadi waye daga Chadi
Alhaji Idris Ali Dawud me to na ruwa daga kasar Chadi dan
to Alhaji Idris me ra'ayinka
ba da addu'a ga mutane yi hakuri ga General Buhari yayi mana aiki a kasar mu Najeriya ma'aikata ce ina cikin Najeriya sosai hakika
to amma da ka dan ka share duwanka Alhaji Idris
mutane sun ɗaiɗaita sun shiga cikin halin la haula wala quwwata yanzu ayi hakuri ayi addu'a ga Buhari Allah ba
shi to mun gode Alhaji Idris bari mu je kamar jamhuriyar Kamaru kuma waye daga jamhuriyar Kamaru
jazakumullahu khair nagode
waye daga jamhuriyar Kamaru na jamhuriyar Kamaru kana jin mu ayya layin Kamaru ya yanke don Allah in an kira a rika rage karan rediyo ko ai nisa da rediyo saboda ba za ka ji kanka kuma ka ce kana son a ji ka ba to har yanzu dai muna sauraron ku ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku akan abin da ya shige muku duhu ko kuma kuke neman karin haske ko kuma shawaran da kuke son bayarwa to bari mu je Taraba waye daga Taraba to da kiran Kamaru ne da ya tsunce muna shine muka kawo ƙarshen wanda zamu iya daukan kiraye-kiraye su sai ranar Talata idan mun bude layukan mu sai a sa kira domin bayyana ra'ayoyi wanda suka kira mun gode
yanzu kuma shirin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Kasar Amurka ta kasance mai damuwa dangane da kamun da aka yi wa shugaban ɗan adawar siyasar ƙasar Venezuela Manuel Rosell. Ranar 15 ga wannan watan da muke ciki ne, hukumomin ƙasar suka ga rikama Mr. Rosell a gidan kaso bayan komawarsa Venezuela daga gudun hijirar shekaru 6 da ya sa kansa. Alƙalin kotun ya bayyana ba da umarnin ci gaba da tsare Mr. Rosell a gidan yari har sai an kai ga yanke hukuncin tuhumarsa da za a fara ranar 12 ga watan Nuwamba. Mr. Rosell dai ya gudu ne saboda tsohon shugaban ƙasar Hugo Chavez a lokacin zaben shekarar 2006. Ya ba ƙasar ne bisa ga zarginsa da aka yi da laifin cin hanci da rashawa, wanda ya yi ikirarin cewa dubbita da kullin siyasa ne. Mr. Rosell ya koma ƙasar Venezuela ne domin kasancewa a zaben ‘yan majalisar ƙasar da za a gudanar ranar 6 ga watan 12 wannan shekarar. Kama Mr. Rosell ya biyo bayan tsare shugabannin adawar siyasar ƙasar da dama, da kuma wata hanya ta gwamnatin Venezuela ta bullo da ita ta kama ‘yan siyasa da laifi. A cikin ‘yan siyasa da aka kama, sun haɗa da Leopoldo Lopez, wanda aka yanke mahukuncin ɗaurin kusan shekaru 14 a watan Satumbar da ya gabata a sakamakon zarginsa da aka yi da laifin ingiza jama’a cikin rikici ta hanyar amfani da rubutattun saƙonni. Hukumar kula da haƙƙin ɗan adam ta ɗauki hukuncin a matsayin wanda bai dace ba, wanda masu zartar da hukuncin Venezuela ba su fito da wata ƙwaƙƙwarar shaidar aikata laifin ba. A wata tattaunawa dangane da kama Mr. Rosell, mataimakin mai magana da yawun hukumar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya yi kira ga gwamnatin Venezuela da ta mutunta tsarin tuhumar Mr. Rosell da sauran duka 'yan siyasar da aka kama dangane da zarginsu da aikata laifukan da suke da nasaba da siyasa. Ya ƙara da cewa wajibi ne gwamnatin Venezuela ta mutunta 'yancin bil'adama da muhimman haƙƙoƙin 'yancin da dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. A cewar mataimakin mai magana da yawun hukumar kula da harkokin waje Tona, ya lura cewa a matsayinsa na wanda ya daɗe yana sharhi akan 'yancin fararen hula da harkokin siyasa, ya zama wajibi gwamnatin Venezuela ta samar da dukkan waɗanda take tsare da su dalilan da yasa ta kame su ta tsare ba tare da ɓata lokaci ba, da kuma gurfanar da duk wanda ke tsare bisa zargin aikata laifi gaban kuliya, domin ko a sake su ko kuma a tabbatar masa da yin shari'ar gaskiya a bainar jama'a kuma a kotu mai zaman kanta bisa la'akari da aƙida da kundin demokaradiyyar nahiyar Amurka. Amurka na kira ga gwamnatin Venezuela da ta ba Rosell da sauran 'yan adawar siyasar da aka kama kariyar da suka cancanta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To an yi kiyasin cewa mutane akalla 40 suka rasa rayukansu lokacin da sojan gwamnatin ƙasar Syria suka harba wani makamin roka a cikin wata unguwa da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da gwamnatin ƙasar ke adawa da su a kusa da babban birnin ƙasar na Damascus. Haka kuma a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Observatory ta 'yan adawar Syria, akalla mutane 100 suka raunata a lokacin da aka kai wani hari akan unguwar Duma da ke arewa maso gabashin birnin na Damascus. Hukumomin ƙasar Iran sun cafke wani mutum wanda ɗan ƙasashe biyu ne, Iran ɗin da Amurka kenan, a lokacin da ya je kai ziyara ga danginsa da ke Tehran kamar makonni biyu da suka wuce, wanda aka cafke Siamak Namazi, shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke Dubai. Kuma a cewar jaridar Wall Street Journal, rundunar sojin nan ta musamman ta Iran da ake kira Revolutionary Guard ne suka cafke shi.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na Abar ya Fuce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu kafin mu tattara yanamu, bari mu taya Ado Abubakar Musa, wakilin jaridar Daily People's Daily, da Malama Hussein Suleiman Ahmad, murnan ɗaurin auren su da za a yi gobe Juma'a a Labour Office da ke Dilimi a Jos, da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Dade, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani lokacin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.